Taron majalisar mai soci na baya-bayan ne ya bada sanarwar bullo da wannan mataki da ke matsayin na rigakafin kaucewa faruwar fitintunu masu nasaba da dalilan addini, waɗanda aka saba gani a ƙasashe da dama, musamman inda ƙungiyoyin ta'addanci ke cin karansu ba babbaka. Halin da ake ciki a yau a Nijar da makwabta ya kai matsayin da za a zuba ido sosai akan sha'anin gudanar da addinai, mafarin da gwamnatin wannan ƙasa ta ƙuduri aniyar daidaita sahu. To koya shugabannin addinai yake kallon wannan mataki? Dr. Hassan Malam Gamkale wani masanin shari'ar musulunci ne.
Yau za ka ishe bakin hanyoyin mu, ana gina masallaci ba a san suwa ga gina ci ba, addini bai yadda ba. To saboda haka za ka samu OSG da dama suna zakwa bisa abin da ake kira siyasar duniya, shi ne siyasar addini, a zo cikin daji a yi masallaci wanda ƙarshen ta bisa shi da cikin masallacin. To saboda haka abin da ya sa gwamnati ya tambaye mu shawara da mun san cikin gida mun ka ce a doka mutum in zai yi masallaci ne mai izini. Annabi ya ce akasarul masajidi yabrukul umma, yawan masallacin ne suna raba al'umma. In Suleiman ya yi gida ya yi masallaci, Malam Hassan in zai yi gida shi masallaci, a auna daga masallacin Suleiman zuwa masallacin Malam Hassan ya kai kilo 5 da santimita 40 in na sallar jama'a ne, abinda doka ta aje. In na sallar farilla na a auna ya kai kilo 1 da rabi ko kuma kilo 1.
Shugabannin addinin Kirista a nasu bangare ma sun yi na'am da wannan mataki da suke ganin ya zo a kan lokaci, in ji Fasto Hassan Dan Karami, mataimakin shugaban kungiyar majami'un Nijar. Amen.
Idan a ce kowa zai buɗe majami'a cikin unguwa, ba zai lura ba da yadda tagogi na iska suke don saboda jama'a na tare a wuri, ko kohohi na fita in lokaci ya yi, ko kuma wani abu ya faru mutane za su so su fita da sauri, kaga da kwai tsari da ake. To in gwamnati kamar ya ce to duk wanda za a yi ikkilisiya kamata ya yi a ce tana da ƙoha kaza ko tana da wuri kaza ko an yi ta wuri mai sarari ko ba a gwamaya majami'a ba da masallaci a wuri ɗaya don gudun tada fitina, ban ga wani lahani a wannan ba.
A watannin da suka gabata, rahotanni daga yankin Tilaberi sun yi nuni da cewa ƙungiyoyin ta'addanci na shirya wa'azin tusawa jama'a tsatsauran ra'ayi a ƙauyukan da suka kai farmaki waɗanda ke kan iyakar Nijar da Mali, lamarin da ya sa hukumomi tsaurara matakan tsaro. A nan gaba kaɗan ne gwamnatin ta Nijar za ta gabatar wa Majalisar Dokokin Ƙasa wannan ƙudurin doka da nufin neman haɗin kanta game da maganar zuba ido a kan sha'anin gudanar da ibada. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.